Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21, da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, barka ku da warhaka. Sulaiman Mumuni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. To, a cikinsa za a ji cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi ta sami tallafin kayan aiki daga ƙungiyar tarayyar Turai. A jamhuriyar Nijar, fada ya ɓarke a tsakanin manoma da makiyaya a gundumar birnin Kwanni. A Najeriya, al'ummomin jihohin arewa maso gabasin ƙasar sun fara kokawa a game da ƙarin kuɗin man da aka yi a baya-bayan nan. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana. Sannan za mu karkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To, amma za mu fara ne da shan labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labarin duniya, mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Laraba, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa fama da cutar coronavirus kamar zuwa yaƙi ne kuma kuna buƙatar shugaban ƙasa. Za a rantsar da Biden a matsayin shugaban ƙasa na 46 wanda zai gaji Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Yayin wata tattaunawa ta yanar gizo tare da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda ya yaba a matsayin gwaraza masu faɗa da cutar coronavirus, Biden ya ce, "Zan yi kurakurai, amma na yi muku alƙawarin zan amsa cewa na yi idan na yi, kuma zan amince laifina ne." Biden ya ce lokacin da ya hau kargan mulki zai buƙaci gwamnonin jihohi da su ba da umarnin yin tilas a saka takunkumin fuska da gwaji da bibiyar cutar da kuma bayar da tazara tsakanin mutane. Biden ya kuma ce yana da muhimmanci a nemi hanyar da za a mayar da yara makaranta saboda za su kasance a baya. An ɓata lokaci mai yawa ba a zuwa makaranta saboda annobar. Birnin New York ya umarci makarantu su rufe jiya Laraba, yayin da garin ya samu ƙarin yawan masu kamuwa da coronavirus kwanaki 7 a jeri da sama da kashi 3 cikin 100. Ƙananan yara sun koma makarantu tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba, lokacin da yawan masu kamuwa da cutar ke ƙasa da kashi 2 cikin 100. Har ila yau a ranar Laraba, ƙaramar hukumar Clark ta jihar Nevada, wadda ta hada da birnin Las Vegas, ta kaddamar da wata manhaja ta waya da ake kira Fix It, inda mazauna yankunan za su iya ba da rahoto game da batutuwa ciki har da sabawa dokar coronavirus. A ranar Talata, garin New Orleans ya sanar da cewa zai soke jerin gwanon bikin Mardi Gras a watan Fabrairu saboda cutar corona na ci gaba da karuwa a yawancin Amurka. A ranar Laraba, Amurka ta sanya sabon takunkumi akan Iran, musamman kan kungiyar da Ayatollah Ali Khamenei ya kafa. Baitul Malin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ta saka sunan kungiyar haɗin gwiwar tattalin arziki ta Vanyard Mustazafan a jerin sunayen waɗanda aka soke mu'amala da su. Vanyard Mustazafan wata kungiya ce da ake baiwa sadaka da aka dora wa alhakin ba da tallafi ga talakawa da waɗanda ake zalunta. Abinda take samu ana rike shi ne daga taimakawa mutanen Iran, kuma babban shugaban Iran Ali Khamenei yana amfani da taimakon wajen bunƙasa ofishinsa da taimakawa abokan siyasarsa da kuma musguna makiyan gwamnatinsa, a cewar Baitul Malin Amurka. Takunkumin ya shafi mutane 10 da rassa 50 na gidauniyar a bangarorin da suka hada da haƙar ma'adanai da harkokin kuɗaɗe, tare da rike kaddarorinsu da dama da kinan Amurka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu shugabannin 'yan tawayen Sudan da suka koma Khartoum a wannan makon sun ce sun dukuba sosai don aiwatar da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati cikin aminci. Alhadi Idris, shugaban kungiyar Sudan Revolutionary Front, wani reshen kungiyoyin 'yan tawaye da suka sanya hannu akan yarjejeniyar tare da gwamnatin rikon kwariya ta Sudan, ya faɗa a wani taron manema labarai ranar Talata a Khartoum cewa yana ganin yarjejeniyar a matsayin wata babbar dama don gina sabuwar Sudan, inda dukkan 'yan ƙasa za a ɗauke su a matsayin ɗaya. Idris ya ce shi da sauran shugabannin adawa sun koma Khartoum a wannan makon da zuciya ɗaya. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka sanya hannu a birnin Juba na Sudan ta Kudu, dukkan ƙungiyoyin adawa yanzu suna cikin gwamnati duban ƙwarya, a cewar Idris. Jiya Laraba, ƙasar Habashi ta ce nan ba da jimawa ba za ta fatattaki ƙungiyar neman 'yancin ƙabilar Tigray a yankin arewacin ƙasar, yayin da ƙungiyar ta TPLF ke ci gaba da cewa ta samu nasarorin soja a yakin na makonni biyu da ya barazana ƙara dagula lamura a ƙasar da ke kuriyar Afirka. Babban hafsan soja Barnahu Jula ya ce sojojin Habasha sun nufi babban birnin Tigray na Mekele, kuma suna yin nasara a dukkan ɓangarorin. Amma shugaban ƙabilar Tigray Debretsion Gebremichael ya ce dakarunsa suna matuƙar fatattaka sojojin da ke kawo musu hari daga dukkan ɓangarori, kuma sun maida Tigray ta zama wata mahallaka ga makiyansu. Yaƙin ya kashe ɗaruruwan mutane, tare da tilasta wasu 'yan gudun hijira 30,000 tserewa zuwa makwabciyar ƙasar Sudan. Hakanan yana gwada iyawar Firaminista Abiy Ahmed, shugaban Afirka mafi ƙarancin shekaru da ke da shekaru 44, da yin kiyaye haɗin kai tsakanin ƙabilan ƙasar.
To madalla, yanzu sai fagen rahotanni. Kungiyar Tarayyar Turai ta gabatar da wani tallafi ga rundunar dakarun ƙasashen tafkin Chadi. Ko menene tasirin irin wannan tallafi wajen kawo ƙarshen 'yan ta'addan Boko Haram? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A wannan karo kuma, Tarayyar Turai ta samar da na'urorin sadarwa na bada umarnin yaki, wato Command, Control, Communication and Information System, wato C3IS, ga rundunar dakarun ƙasashen tafkin Chadi a wani bangare na gudumawarta a ci gaba da yakin da ake da 'yan ta'addan Boko Haram a wannan shiya. Wata sanarwa da muka samu daga hedkwatar rundunar mai dauke da sahanin kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole na mai cewa wani bangare na wannan yarjejeniyar tallafin shine za a kuma horas da jami'an da za su sarrafa na'urorin na zamani. Kwamandan rundunar Major General IM Yusuf, wanda ya ba da wannan hoɓɓasa na Tarayyar Turai, ya ce hakan zai ƙara inganta aikin dakarun a fagen daga. Yana mai tuno irin yadda Tarayyar Turai ɗin ta taimakawa rundunar a baya da jiragen helikopta da kuma wasu daga cikin na'urorin sarrafa jiragen. Wannan dai ba shi ne karo na farko da Tarayyar Turai ke tallafawa dakarun na MNJTF ba. To ko me wannan tallafi ke nufi ga haɗin kai da ke tsakanin Tarayyar Turai da ƙasashen yankin tafkin Chadin? Tambayar kenan da naiwa masanin tsaro Musa Isa Salman.
Na farko yana nuna cewa akwai ana son a haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin ƙasashen Lake Chad da kuma su ƙasashen Turan, wanda yana da muhimmanci saboda idan su yawancin waɗannan makaman yaƙin da sauransu da muke da su ko kuma da muke amfani da su ai ba a wuraren mu muke kerawa ba, su suke kerawa. Saboda haka wannan zai nuna cewa suna ba da nasu gudunmawa, kuma suna ba da su ma suna goyon bayan ƙoƙarin da ake. Zai iya tasiri mai kyau idan waɗanda suke amfani da shi suka yi amfani da shi yadda ya kamata, kuma aka gudanar da shi yadda ya kamata.
Dr. Kabiru Adamu da ke bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel ya ce na'urorin nan fa na da muhimmancin gaske, musamman a yanayi irin na yaƙi.
Wato wannan taimako na na'urorin sadarwa da kuma waɗanda shugabannin irin hukumomi hakan na yaƙi suke amfani da shi, wato abin da ake ce ma Command Control Center and Information System, yana da muhimmanci sosai a kowane yaƙi don haɗin kai da tattara bayanai da kuma sarrafa shi da kuma sadar da shi wannan bayanan da umarni, hanya madaidaici wadda take da kariya na tsaro, yana da muhimmanci. To a takaice dai wannan gudunmuwa da ita Tarayyar Turai ta bayar gudunmuwa ce mai muhimmanci, amma rundunar sojan ƙasashen nan suna buƙatar shi wannan na'ura don a ƙarfafa sadarwa na mai tsaro mai inganci a tsakaninsu.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan na'urori za su taimaka wurin samar da nasara a wannan yaki da ake yi da ƴan ta'addan Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, a jamhuriyar Niger wani faɗan da ya ɓarke a tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyukan Tsauna Kalli da Daɗagarka da ke gundumar birnin Kwanni ya haddasa mutuwar mutum guda tare da jikata wasu, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Yamai.
Rahotannin da ke hitowa daga karkarar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa jamhuriyar Niger na cewa an yi arangama tsakanin manoma da makiyaya a garuruwan Tsauna Kalli da Daɗagarka, inda waɗansu manoma suka ji ciwo yayin da aka yi zana'izar guda a jiya da safe. Wani ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar wannan yanki a majalisar da'irar birnin Kwanni da abin ya rutsa da shi a lokacin da ya kai ɗauki bayan wani manomi ya yi kururuwa a bashi hannu, kuma aka kai masa saran adda. Ya yi mini karin bayani game da yanda wannan lamarin ya wakana.
Murtala Abdu, Conseil Municipal de la Commune Urbaine de Kwanni. Mun yi sallama gariba na cikin wani adaji don musamman ni ne ba da sallama gariba a masallacin mu limamin babu shi nan. To shi limamin ashe shi a can wajen hakon dan warin shi. Sai ga Fulani sun tauza su tanye mai abu sai ceto mutanen gari a taimaka mai shi na daji. Sai muka sabar muka tafi. Kuma muka tafi ashe sai suka ruga da gudu. Sai muka gwada biyarsu. To da muka bi su sai suka kai can gaba daidai ashe suna da yawa. Sai suka hadu sai suka lalabe da yake cikin dare ne. Kuma muka kai su a shirye suke. Kai sai suka same mu suna ta kamsa. Yanzu musamman waɗanda dai suka samu mu uku an ka samu. Gudan shi na hudu Allah mai rasuwa.
Na kira magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila a ranar jiya da safe domin samun karin bayani, inda yace da ni lalle abin ya faru amma ba shi da cikakken bayani. Sai rundunar ɗan sanda da ta gendarmerie sun gabatar da sakamakon bayanan su ga hukuma kamin shi hira da ni. A hannu ɗaya ɗan jarida sun tuntubi Alhaji Ibrahim Abbalele, shugaban gundumar birnin Kwanni, wanda shi ma yayi bayani kamar irin wanda magajin garin birnin Kwanni yayi mini. Sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya mai wanzar da zaman lahiya a wannan yankin ke gudanar da taron faɗakarwa wa manoma da makiyaya da sarakunan gargajiya da hukumomin bariki akan yanda za a hana afkuwar faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Abinda ya sa wakiliyar kungiyar MPDL cewa wannan abin ya zo a daidai lokacin da suke kokarin yin waye kai don hana irin wannan danya aikin afkuwa.
Sunana Umaymatu Saidu, ma'aikaciya ONG MPDL Mouvement pour la Paix. Sai mu ce wagga matsala ta abku tsakanin jiya da yau ta zo daidai lokacin da hakiman sun zo da abun da wanda matsalar ta shawa su ne shugabannin makiyaya da shugabannin manoma. Kina wanga misali ne ya hwado daidai da lokacin da wanga taron ya zo. Za mu ƙara jemu hankalin su saboda su kiyaye su san yaya kamata su kiyaye wa'annan matsaloli kasu abku tsakanin manoma da makiyaya. Su makiyaya ba su san lokacin sakin gonaki yayi ba, su ko manoma ba su san lokacin da ya kamata su saki gonaki ba makiyaya su shigo.
A dai lokacin da nake hada wannan rahoto wani bayani daga asibitin Galmi, inda waɗanda ke jinya ke can suna karɓar magani, mun samu wani labari da hukumomi ba su wada tabbatar suwa muna ba cewa an samu ƙarin mutum guda da ya rasu, yayin da askarawan gwamnati da ke wannan yankin ke can suna kai kawo da yin sintiri domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da tsanaki a wannan karkarar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Haruna, za mu sake komawa Najeriya. Haɗakar ƙungiyar dilalan man fetur a Najeriya da kuma masu ababen hawa sun soma mai da martani game da sabon ƙarin farashin mai da aka yi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, ya aiko mana wannan rahoton.
Wannan ƙarin farashin man fetur ɗin dai yanzu haka ma ya ja cece kuce da kuma kace na ce, inda ko masu ababen hawa ke ma bayyana takaicinsu dangane da wannan sabon ƙarin da aka yi. Ga ma da ta bakin wasu masu ababen hawa da na tattauna da su a jihohin Adamawa da Taraba.
Sunana Philip Berima. To kai abu ma gaba daya wannan gwamnatin ma ta riga ta ishe mu da irin wannan abubuwan da ke tafiya. Mai dai a tashi a waye, ka tuna fa lokacin da ake takara lokacin shugaban kasa na takara yana magana har da cewa za a soke kuɗin mai, za a yi kaza kaza, amma yanzu mai ta hawa kowane rana, ga kuɗin mai ta hau, ga kuɗin nefa ta hau, haba ina za mu sakan mu.
Sunana Kenneth ne. To muna aiki driver. To sai dai ku a martanin ta maida kungiyar dalaman feti ta Najeriya Ifman ta ce ba da yawunta ne ake wannan sabon karin ba Alhaji Dahiru Buba da ke ma zama shugaban kungiyar ta Ifman a shiyar Adamawa Taraba ya ko bai ne da ma suka samu wannan labari na karin da aka yi
karin kudin mai dai mu kanmu mu mutanen independent marketer a Najeriya ba son mu ne ake kara kudin mai ba kuma yadda ake kara kudin mai yanda ake jin cewa gwamnati ta ce ta yi regulation akan mai shi yasa gwamnati take kara kudin mai kai a tsaye kuma ba da shawara mu ba kuma mu ba mu sani ba yanzu dai a takaice yadda muke ji kowane wata za su kara mai har sai sun je lita ya je naira 200 cikin gwamnatin ma kai a tsaye kusan yanzu sai muka ji cewa gwamnati ta kara ya zama naira 155 da kuma 17 mu mutanen independent muna bada price daidai da abin da gwamnati ta kara yanzu dai a takaice da gwamnati a lokacin da kamin gwamnati ta kara gwamnati tana ba mu depo price akan naira 130 mu kuma aka ba mu mutanen independent akan 147 da kuma 63 a yanzu gwamnati ta je 155 da kuma 17 mu kuma mun ba ma mutane yanzu a haka naira 168 wannan commission da muke karawa na farkon har yanzu akan shi muka tsaya ko jiya nayi magana da DPR na buga musu na ga ya musu mu za mu sai da mai a Adamawa 168
a kullum akan zargi hukumar kula da raba albarkatun man fetur ta DPR da shakulatin mangaro game da karin farashin din da ake yi batun da ku Alhaji Sadiq Dan Juma Ibrahim da ke ma zama babban jami'in hukumar ta DPR a shiyar Adamawa yace ma ba haka zancin yake ba
ba alhakin mu bane mu bi diddigin farashi da mutane ke sai da man fetur din su tunda gwamnati ta yi nisa a yankin tallafi da take ba wa albarkatun man fetur
koma da menene fatan talaka dai shine Allah sa a samu saukin rayuwa Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Malala a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta dam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sarakunan makafi daga kasashen yammacin Afirka sun gudanar da taron su na shekara-shekara a Damagaram taron wanda ya gudana daga ranar 13 zuwa 16 ga watan Nuwamba wata dama ce ta yi wa kasashe addu'o'in zaman lafiya da neman ci gaba yayin da a dai bangare mahalartan suka tantauna matsalolin nakasassu a wannan lokaci na fama da annobar corona wakiliyar sashen Hausa a Damagaram Tamar Abari ta zanta da ɗaya daga cikin shugabannin tawagar makafin tarayyar Najeriya
Suna na Musa Hassan Matoya Gumel to ofishin shugaban hadaddiyar kungiyar na kasu na jihar Jigawa kuma ni ne shugaban PDP na bangare na kasu na jihar Jigawa alhamdulillah yau shekara 46 nake zuwa da magaran saboda taro irin wannan na addu'a domin in sadu da yan uwana makafi mukan tattauna matsalolin mu ya shafe mu kanmu da kuma na kasashen mu kuma ƙarshe mu yi addu'a ta neman zaman lafiya a ƙasa daban-daban kuma da matsayina na ɗan siyasa na kai amfani da wannan dama in tuntuɓi jama'ar mu akan ra'ayoyi da muke ganin muna kasa su muna neman mu gina su domin mu ceto kanmu daga harkar rayuwar nan da muke ciki wato ta ainihin ana nuna mana wasu bambance-bambance domin mu ba tausayi muke muke so a mana ba tallafa mana wutsiya da kafan mu wannan shine abin da ke damu amma har jama'a ba su gane mu ba
tsawon waɗannan shekaru da kace kana zuwa wannan sallah ta makafi kamar wani irin ci gaba ko kuma wani akasin haka ka gani yaya zaka bambanta waccan dancan shekaru na baya da kake zawa da kuma yanzu
a gaskiya alhamdulillah da canji ko wajen sana'o'i da ake yi yanzu ko yau da muka zauna ku jiru da muka zauna akan su makafi suka saka su domin wannan irin wannan sakar don na koyi irin wannan sakar 1980 da na zai kusa a wata makaranta a Ikeja saboda haka kaga kenan yanzu na kasa su musamman makafi suna koyon sana'o'i iri-iri saboda kokarin ga hankalin su da muke yi, domin ni na aikin gwamnati wajen shekara 42 ne ina aikin gwamnati kafin in retire. Tun ana abin da ake kira daily pay ko kuma daily rate na fara aikin gwamnati, akwai ci gaba gwargwado. Na samu labari an ce akwai makarantar koyon karatu ma na tsammani a Yamai, wanda mu ma a Najeriya muna da irin wannan makarantu.
To kamar irin matsalolin naku, waɗanne da waɗanne ne wanda suke ci muku tuwo a kwaya?
To gaskiya matsalolin suna da yawa, amma babban abu wanda har yanzu ba mu kuɓuta daga shi ba shi ne har yanzu jama'anmu suna titi suna bara. Baran nan mun gayawa hukuma cewa ba ma santa, amma hukuma bata ɗauki matakin yadda ta kawo mana abin da zai canji rayuwarmu a bara ba. Sai dai ta dinga tallata mu, kuma har tana kama wasu daga cikin mutane mu sanna kai su su tsatsare su, ko kai har ma kotu ake kai su akan wai sun yi laifi sun yi bara. Sai ka ga majalisar jiha ta kafa doka ce ta hana bara, amma in ka dubi dokar me aka tanada wanda ka hana baran nan me zai yi ya rayu. Ka ɗauki misalin ne ɗa 13 gare ni, kuma dukkan su suna makaranta a yanzu haka, mafi yansu karatu suke. To sai ka zo ka kama ni ka ce misalin da baran ma nake ya zan yi da wani shawaran yaron ya za a yi da su. Akwai kuskure babba wanda yake haifar da halayya na ayyuka na da ake faruwa yanzu. Na yake ganin ana tafi kidnapping su wani Boko Haram da sauransu, wallahi kurakuran gwamnati ne kawai take kawo wannan matsaloli.
La'akari da kamar wannan hali da ake ciki na yanzu na wannan COVID-19 da aka samu, kamar wajen zuwa wannan sallah ba ku samu wasu matsaloli ba?
Da farko ma kafin ma mu hauro boda a nan ma mun fuskanci matsaloli iri-iri. Da kyar muka samu dawa muka hauro, kuma da muka zo nan din muna dan kamanta wajen samun abin da kira social distancing. Amma dai ka san mutane wadda kan nasu da ake yi bai kai yadda za su fahimci abin yadda ya kamata ba. Wadda ka nan ma nake son jan hankalin hukuma cewa ya kamata da hukumar Najeriya ta Nijar su kokari su wayar da kan mutane a samu alatimen na kirki yadda su na kasu su fahimci yadda ake yi. Mu a jigawa gaskiya an fara, domin kwanan nan muka je aka ba mu training yadda za mu wayar da kan mutanenmu akan abubuwa na corona din nan. Kuma yanzu mu ma za mu je mu shiga ƙauyukanmu ko garurukanmu dinga koya wannan ɗamu na kasarsu. Kullum ɗan Najeriya yana nan, ɗan Nijar yana can. A samu ainihin su na kasarsun a saka su cikin masu wayar da kan, domin su za su fi yarda da kai. Na san malamakin sun ce da yawa mutane musu yarda ma corona nan ma gaskiya ce, kamar yadda wasu mashugabannin kasashe irin su Donald Trump sun ce ma ƙarya ce ma wata ƴar mura ce kawai. Duk da dai ni na da cewa akwai wannan cutar, domin likitoci ba za su ce kawai akwai cuta babu cutar ba.
To masu haro nan za mu dakatar da wannan shiri, sai a makon gobe za ku ji cigaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin bakonmu Musa Hassan Matoya Gumel da wakiliyar muryar Amurka da magaram Tamar Abali, da ni da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai anjima. Wannan ya kamo lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan Ghana.
Murabusun din matsayin na mai shari'a na musamman cikin Hanzari, jaridar Ghana Times ta rawaito wannan labarin, kuma ga yadda ta gabatar da shi wannan domin shaidawa jama'a. Yin murabusun na ne daga matsayina na mai shari'a na musamman daga ofishin mai shari'a na musamman cikin Hanzari, yayin da na miƙa wasiƙa na wadda ke ɗauke da namban bibiya OSP/2/AM/14 a ranar 16 ga watan Nuwamban shekarar 2020 da ofishin shugaban kasa ya karɓa da maraice daidai sa'o'i 15:15. Shugaba Nana Dankwa Akufo-Addo ya bayar da umarni a biya Martin Hamidu duk albashinsa na shekaru biyu. Jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan labarin. Shugaba Nana Dankwa Akufo-Addo ya umarci babban ma'aikaciyar ƙasa Ikosua Frema Osei Opari ta tabbatar da cewa an biya duk albashi da sauran amfani da shari'a na musamman Martin Hamidu ya kamata ya samu cikin Hanzari. Hamisa Martin Hamidu, wanda ya rumusa rabus daga ofis na babban mai shari'a ranar Litinin 16 ga watan Nuwamba, an waito shi yana sifatta shishigi na siyasa a 'yancin ofishinsa a matsayin dalilin da yasa yayi murabus. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito. Mambobin kananan majalisar dokoki na babban jiha Accra sun nuna cewa ba su amince da dan takarar babban jam'iyyar Adawa John Dramani Mahama akan alkawarin da ya musu ba. Jaridar ta ce mambobin kungiyar ananan majalisar dokoki wato na gundumomi kenan sun fito karara suka nuna cewar ko kadan ba su yadda da alkawarin da dan takarar babban jam'iyyar Adawa NDC John Dramani Mahama yayi musu a cikin manufofi na jam'iyyar NDC wato irin alkawura da yayi na abinda zai yi wa mambobin majalisar kananan hukumomi ba cewar a shekara ta 2012 haka yayi musu alkawari kuma bai cika wannan alkawarin da yayi musu ba. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin tarwaito an fatattaki mukaddashin minista daga unguwarsa. Jaridar ta ce mukaddashin ministan tsaro kuma mamba na majalisar dokoki na Nkuranza North da ke cikin jihar Bono East Major Retired Derek Oduro a ƙarshen mako an yi masa ihu ana korarsa a cikin mazaɓarsa game da abin da rikotun ya ce ne mazaɓar dai ga baki ɗaya sun yi wa motocin campaign ɗin ministan ihu suna masu korarsa a cikin kushi domin gaskiyar cewar mamban na mambobin majalisa ya kasa cika musu alkawarin da ya yi a wannan yanki. Radwanan Lamok Tara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar tsaro da hada kai ta nahiyar Turai OSCE a takaice ta fitar da wani rahoto mai fallasa wasu gawurtattun tsare-tsaren cin zarafin bil'adama a Belarus da gwamnatin Alexander Lukashenko ke amfani da su a yayin zaben ranar 9 ga watan Agusta mai cike da magudi da kuma bayan nan. Rahoton kungiyar ta OSCE na zargin cewa babban musabbabin murkushe adawa da Lukashenko ke yi shine a untata ma masu zanga-zanga a kuma tsorata su da ma wasu da kayi tunanin yin hakan nan gaba. Irin cin mutuncin da ake wa masu zanga-zanga da 'yan adawa masu fafutuka da kuma 'yan jarida sun hada da gwale-gwale da kame ba bisa ka'ida ba da dakile 'yancin bayyana ra'ayi da 'yancin cuɗanya da kuma taro na zaman lafiya. Fitaccen mawallafi kuma farfesan dokokin ƙasa da ƙasa Wolfgang Benedict ya lura cikin wannan rahoton cewa abun matukar ban tsoro ne ganin cewa duk da tattara bayanai dalla-dalla da aka yi na cin zarafi da kuma wulakanci a wannan yunkuri na murkushe adawa da jami'an tsaro ke yi ma masu ra'ayin siyasa na daban har yanzu bai kai ga gurfanar da kowa ba, wanda hakan ke tabbatar da zargin nan na kin daukar matakin da ya dace da kuma rashin tsarin shari'ar gaskiya a harkoki na siyasa. An ci gaba da gudanar da gagarumar zanga-zanga a fadin Belarus tun bayan zaben da ake takaddama a kai, abinda ke dada matsa lamba ma shugaba Lukashenko wanda ya shafe shekaru 26 yana mulki ya kuma ki amsa cewa an tafka magudi a zaben. Bisa ga rahotannin kafafen yada labarai, shugaba Lukashenko ya ma dada damke madahun iko kankan ta wajen rufe sassan kan iyakar yamma da maye gurbin ministan cikin gida da kuma umurtar jami'an tsaron da ke sa ido kan masu zanga-zanga da su tsananta matakan murkushe su. Mutanen Belarus na burge Amurka ta wajen jajircewarsu da kuma kare martabarsu da suke yi. Shawarwarin kungiyar OSCE na tafi da hanyoyin da hukumomi a Belarus ke iya amfani da su wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin. Shawarwarin sun hada da barin masu sa ido na kungiyar OSCE su je da kawo ƙarshen musguna ma mutanen Belarus da kuma ladabtar da waɗanda suka ci zarafin mutane a baya. Bugu da ƙari, a sake duk waɗanda aka ɗaure ba bisa ka'ida ba, sannan a kuma shirya sulhu na ƙasa baki ɗaya kuma mai ma'ana da wakilan bangarorin siyasa da kungiyoyin fafutuka. Amurka na tare da mutanen Belarus a fafutukar su ta neman a yi zabe cikin adalci kuma ba tare da magudi ba. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka